يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوة الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بدعائه وأحبه وجعله لكل مقام، وهو سيف المؤمن وهو العبادة، لأنه يشتمل فيه الالتجاء إلى الله جلبا ودفعا، والتظلل والانكسار بين يديه، ورجاؤه والخوف منه، والتوصل إليه والتوكل عليه، وتفويض الأمر إليه عز وجل. عباد الله، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق وأعرفهم بالمعبود، كان أعظم الخلق امتثالا لعبودية الدعاء، ففيما صدر عنه من الأدعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء، وسالكها على سبيل أمان وسلامة، والفوائد التي تحصل بها لا يعبر عنها لسان ولا يحيط بها إنسان. انتهى كلامه. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها المسلمين، مساء البركة، من أجدد قديم وقال الله سبحانه وتعالى da ya kawo mu wannan yini na juma'a mai albarka, yau mana hudu ga watan jumadal akhira. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1446 a kidayen miladiya, yau 6 ga watan 12 shekara ta 2024. Wannan khutuba karkarewa ne akan khutuban da ta gabata sati da ya wuce, wanda muka dauko wata addu'a daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Muka karanta ta, muka fara bayani akan ma'anoninta, muna masu jawo hankalin kawunanmu akan karanta wannan addu'a a lokuta mabambanta, domin wannan hadisi idan ba mu manta ba, sayyidina Abdullahi dan Umar yace kallama kana nabi sallallahu alaihi wa sallama yajlisu fi majlisin, ko kuma qama min majlisin, kadan ne kwarai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan zauna a wani majlisi ya tashi bi karanta masahabbai wannan addu'a ba, Allahumma qasim lana min khashyatika, har ya zuwa karshen wannan addu'a. Muka ce wannan addu'a kamar yadda malamai suka yi bayaninta, ta tattara alkhairai na duniya da na lahira, ta tattara manya-manyan ababen neman tsari daga ababe masu cutarwa na duniya da na lahira. Wannan addu'a ce bakandamiya, addu'a ce mai kima kwarai da gaske, kuma tana da tasiri musamman a irin wannan hali da muke ciki, wanda yake na wahala da zaluncin shugabanni da rashin tausayi da rashin jin kai da rashin rahama, wanda kullun ranan duniya ana ƙara nitsani cikin wahala da ukuba wanda kuma shugabanni ne shi su suka sabbaba shi to wannan addu'a ta tattaru akan yadda za a nemi tsari daga miyagun shugabanni shugabannin da ba su da tausayi ba su da rahama ba su da jin kai kullun sai dai su kirkiro abin da zai wahalar da talakawan su abin da zai dora su cikin halin kakani kai a har kullun ya kamata mu gane cewa addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake fadi su ne mafi abin da ya kamata bawa ya rika kirdado duk wata addu'a da zaka yi to tana bayan addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi ne haka nan duk wani ambaton Allah da zikiri da zaka yi yana bayan zikirin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi ne duk da kasancewan a wannan zamani muna ganin bid'o'i da yawa muna ganin canje-canje da yawa naji wani cikin malamai na dariqa yana cewa ka karanta salatin annabi da za a samu wani gari a samu garuruwa guda 100 kowane gari a samu mutum akwai mutum 100 ya samu addu'o'i da zikirora hadda salatin annabi ya karanta su kullun ranan duniya ya karanta su 100 a kuma shekara 100 to wannan bai kai salatul fatiha kafa daya ba ai ba kafircin da ya wuce wannan jama'a to duk a wannan zamani ko muna ganin irin waɗannan abubuwa to kaga in dai ba irin wannan batan basiran da halakan da kofan shedan din da ta bude ba banjin akwai mai hankali musulmi in dai musulmi ne da zai yadda cewa abin da ya fito daga wani annabi ya fi wanda ya fito daga annabi daraja a wurin Allah in dai musulmi ne ban ce maka wanda ba musulmi ba ko kuma wanda ya sanya rigan musulmi amma ba musulunci yake yi ba in kuma aka tashi a ce wai ana san annabi amma salatin annabi baya burge ka sannan sallan annabi baya burge ka sanya tufafin annabi baya burge ka yanayin kiyamul lailin annabi baya burge ka amma kuma kana san annabi kaga mu anan sai mu ce aljununu fununi irin na shahu kanke ne shi kuma to Allah ka shiryatar da mu Sheikhul Islam yake cewa duk wani zikiri da duk wata addu'a da zaka yi to koma bayan wanda ta fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yace wanda kuma ya bi tafarkin manzon Allah wurin zikirora da addu'o'i yace to yana kan tafarkin aminci yana da amincin cewa abin da yayi ingantacce ne nagartacce ne a wurin Allah sannan kuma yana kan kubuta daga kirkire-kirkire da bid'o'i da kuri kana iya tashi zaka yi addu'a sai kai addu'a kai kuskure kana son ka ce a baka sai ka ce a hana ka ko kana son ka ce a baka da yawa kalmominka ba su isa ba ko kuma ka fada cikin kuskure amma wanda ya riki addu'an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kaga ya kubuta daga kuskure na farko da ƙarshe akwai wata kalma da na taba yin magana akan addu'a a wannan wurin sai ni amfani da wannan kalman saboda irin jahilcin kalmomin Hausa da kuskuren da aka fada sai na ce kai ma Allah zambo kuma kaga zambo ai ba nagartacciyar kalma bace kalma ce wacce take na zagi ko aibantawa sai ni amfani da wannan kalman na ce ai ma Allah zambo da na sako shugaba ya ce zambo ai aibi ne to kaga da a ce addu'a ce na dauko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na karanta na kubuta daga irin wannan mummunan kuskuren astaghfir Allah wa atubu ilayhi to ala ayi hal akwai ire-iren waɗannan abubuwan duk wanda ya riko da abin da ya fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kubuta haka nan kuma Sheikhul Islam yace irin fa'idojin da mutum zai samu in ya riko da addu'o'i da zikirora da suka fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace harshe ba zai iya kididdige su ba haka nan dan adam ba zai iya kewaye su ba so da ka shi yasa har kullum mu muke cewa mu tattaru mu takaita kanmu mu tabaibaye kanmu akan abin da ya fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to cikin addu'o'i wanda muka yi bayani cewa ya fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tattaru akan alkhairai da albarkatu masu yawa sun tattaru akan fa'idoji da nagartattun ababen nima na duniya da na lahira na kololuwa da nagartattun ababen da in ka nemi tsari a gare su ka samu kyakkyawan kariya a duniya da lahira shine wannan hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karanta masahabbai idan suka tattaru akan wani matattara mun fara shirin wannan hadisi mun karanta wadansu gabubba daga ciki mun karanta gaban farko gaban farko Allahumma qasim lana min khashyatika ma tuhulu bihi bainana wa bain ma'asik ya Allah ka bamu rabo mai gwabi wanda wannan raban a cikin tsoran Allah zai hana mu zai shiga tsakankanin mu da saba maka mun yi bayani akan wannan gaban gaba ta biyu wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ya Allah ka azurta mu ka rabautar da mu da samun da'a gare ka wanda wannan da'a zai zama sababi daga cikin sababban shiga aljanna duk fafatukan mu kenan Allah ya sa mu aikin da Allah zai yadda ya karba kuma har Allah madaukakin sarki ya rahamtar da mu ya shigar da mu gidan aljannan sa shi ma mun yi wannan bayani na wannan gaban gaba ta uku wa min al-yaqini ma tahawwanu bihi alaina musibatid dunya Allah ka azurta mu da yaqini wanda wannan yaqinin shi zai sassauta mana musibin rayuwar duniya da fituntuninta da wahalhalunta da kakanikayin cikinta to Allah ka azurta mu da yaqini wanda in mun samu wannan yaqinin duk wata fitina da musiba na rayuwar duniya za mu ganta da sauki za ta zo mana da sauki kuma Allah zai cire mana radadinta ita ma mun yi magana akan ta manzon Allah cewa matti'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana ya Allah ka jiyar da mu dadi ta hanyar ji da gani da karfi da ka bamu wato ma'ana Allah ka taimake mu ka amfanar da mu da waɗannan abubuwa sannan ka sanya mu sanya su a cikin da'a gare ka domin ya amfane mu a duniya ya amfane mu gobe kiyama sannan kuma waj'alhul warisa minna Allah ka sanya da ji da gani da karfin mu Allah ka sa ya wanzu a tare da mu har ya zuwa mutuwa wannan ba kankanuwar ni'ima bace Allah madaukakin sarki ya baka ji har ka mutu kana ji ya baka gani har ka mutu kana gani duk da kasancewa idan jarabawan Allah ta zo ganin mutun ya tafi to shi kuma akwai kyakkyawan bushara ga duk wanda Allah ya jarce shi da rashin gani manzon Allah ce ba abin da Allah zai bashi sai gidan aljanna ya Allah muna roƙonka iyayen mu da ƴan uwan mu da malaman mu wanda aka jarabce su da rashin gani Allah ka ƙara musu hakuri Allah ka ƙara musu dangana Allah ka sa zama daukakan daraja a gare su duniya da lahira sannan mun karanta gaban waj'al sa'arana ala man zalamana Allah ka daukan mana fansa akan azzalimi wanda duk ya zalunce mu in kuma mu ka kaddara zamu dauki fansan da kanmu to ya Allah ka taimake mu dauki fansa ga wanda ya zalunce mu ne kadai banda wanda bai zalunce mu ba haka nan kuma in zamu dauki fansa Allah ka taimake mu ka takaita mu akan mu dauki fansa da dai gwargwadon zaluncin da aka yi mana domin mu ma kada mu wuce wuri mu je mu fada cikin zalunci sannan mun karanta gaban wansurna ala man adana Allah ka taimake mu ka dora mu akan abokan gaban mu abokan hamayyan mu abokan takon sakan mu muka ce wannan sune yahudu da kirista da munafikai da mushrikai da shedan da duk wani wanda ke kin mu duk mun rike tafarkin Allah duk mun rike sunna baya son mu baya kaunan mu to Allah ka taimake mu ka dora mu akan sa haka nan duk wani wanda ke maka hasada domin Allah ya maka wata ni'ima ta addini ko ni'ima ta rayuwa baka zubar mishi ba ba chas ba as to Allah ka taimake mu akan irin waɗannan abokan hamayya abokan gaba to gaban da muka tsaya kenan inda zamu tashi wanda da shi zamu karkara wannan addu'a mai albarka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a shi ma mun yi wannan na gaba wala taj'al musibatan fi dinina ya Allah kada ka sanya fitinan mu musibar mu a cikin addini wato ma'ana kada Allah ka jarabce mu da abin da zai raunana mana addini muke cewa babban abin da zai raunana addinin mutum idan yana yin addinin musulunci shine ya samu gurbataccen aqida kaman aqidan shi'anci kaman aqidan sufanci kaman aqidan boko haram da ire-iren waɗannan miyagun aqidu to duk wanda aka jarabce shi da su to an jarabce shi da musiba a cikin addini ko kuma a jarabce ka da cin haramun ko a jarabce ka da aikata zunubai da za su yi ta tauye darajarka a wurin Allah ko a jarabce mutum da kirkiran ƙarya yana jingina ma Allah ko yana faɗin wani hukunci tare da jahilci ko a jarabce bayi da jayayya da musu a cikin addini ko kuma su ta yin abubuwan da zai raba kan al'umma ko kuma akai ga yaƙe-yaƙe duka waɗannan abubuwa fitintunu ne a cikin addini manzon Allah cewa la taj'al musibatana fi dinina to gaban ta gaba shine wala taj'al ad-dunya akbar hammina ya Allah kada ka sanya duniya ita ce kololuwan manufan mu ita ce kololuwan damuwan mu in mun yi dariya saboda duniya in mun yi kuka saboda duniya in ka in kai sauri saboda duniya in kai lakakai saboda duniya ka kwanta da duniya ka tashi da ita duniya ita ce kololuwan manufan mutum manzon Allah ce to wala taj'al ad-dunya akbar hammina ya Allah kada ka sanya duniya ita ce kololuwan manufan mu wani na ne in dai akan kudi ne komai zai iya yi zai shirka da Allah wani zai luwadi wani zai caca wani zai zina wani zai shaye shaye mene yasa duniya kawai yake nima irin jaraba wanda aka jarabci mutanen al'umman wannan zamani a yau ba wani mutunci kawai mutuncin ka kudi in kana son kai mutunci to kai kudi wannan kudin ko ko ta hanyar yankan kai ne ko ta hanyar kana murdauyen yara ne kana kwakwale irin su kana yanke nonon mata kana yanke farjojin su kana yanke tsaretin mutane kai kudin an sani ba ba a sani ba to kai ne mai daraja za a kira ka ranka shi dade za a jinjina maka za a yi maka duk irin alfarman da ake yi amma duk yadda ka kai ga taimakon al'umma da iliminka ko da lokacinka ko da shawaranka ko da karfinka in dai baka da kuɗi a yau banza kake har a gidanku sai an dauke ka banza abin ban takeici wani lokaci har iyayenka ma sai sun raina ka iyaye sai ya kasance kila akwai wani mai kuɗi amma in ya tafi sai bayan wata hudu za a ganshi in ya zo ya bada dubu ɗari biyu dubu ɗari biyar dubu ɗari waye kai ko kana nan kullum kana ma iyaye hidima duk shiganka da fitanka zaka ma iyaye hidima amma iyayen nan ba sa kidaka cikin nagartattu sai dai mai kuɗi kaga fitina ta fada mu al'umma Allah ka shiryatar da mu to manzon Allah yana addu'a wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina ya Allah kar ka sanya duniya ita ce kololuwan ilimin mu mu koma ta da irin na yahudu da arna ya'lamuna zahiran min al-hayat ad-dunya su kawai zahirin rayuwar duniya suka sani duk abin da ba rayuwar duniya ba ba su santa ba manzon Allah ya roki Allah ya tsare mu daga wannan sai gaban karshe sai manzon Allah ce wala tusallifa alaina man la yarhamuna ya Allah kada ka dora kar ka sanya shugabancin mu akan wanda ba zai ji kanmu ba ya Allah kada ka dora wanda ba zai mana rahama ba zai ji kanmu ba ya zama shine shugaban mu malamai suka yi fassara guda biyu suka ce fassara ta farko shine ya Allah kada ka dora kafirai akan mu kada ka dora kafirai akan mu dan mene dan dama innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina kafirai makiya ne a gare ku sun bayyana kiyayen karara wa ma tukhfi suduruhum akbar abin ma da suka boye a cikin zukatan su na kiyayya da kutungwila da makircin da za su yi muku ya ta wanda ma kuka sani bayyana to muna roƙon Allah subhanahu wataala kada ya dora azzalimai abinnan shu abinnan kafirai da munafikai akwai munafikai a cikin musulmi wanda yake su babban burin su shine su faranta ma kafirai su babban burin su su ga kafirai na dariya amma idan musulmi na dariya fa za su yi ta jin zafi za su yi ta zargi amma babban burin su shine su ga kafirai suna dariya suna walwala shi yasa shugabanni da gwamnoni sai kun yi taka tsantsan akwai waɗanda yake su dai su faranta ma arna rai arna su dariya musulmi fa ko su kuka ko su mutu ba abin da ya dame su wannan alaman munafinci ne musulmi na da alfarman kasancewan shi dan kasa kuma yana da alfarman yana da yawa sannan yana da alfarman la ilaha illallah ko da babu komai sai la ilaha illallah tarin jayi komai a duniya wallahi amma akwai shugabannin da yake baruwan su da alfarman la ilaha illallah ma sala ilaha illallah kuma duk da sunan musulunci suke yi to sai manzon Allah yana addu'a Allah ka tsare mu irin waɗannan kafiran da munafikan su zama sune masu mulki akan mu fassara ta biyu shine Allah ka tsare mu daga azzaliman shugabanni waɗanda yake ba su da rahama ba su da jinƙai malamai sun yi bayanin cewa duk gwamnati da ta kasa tsare ad-daruriyatul khams waɗansu abubuwa guda biyar wanda yake rayuwar ɗan adam ba za ta gudana ba ne sai da su idan aka rasa su to fitina da yaƙe-yaƙe da zubar da jini matsaloli sai dai wanda ka ji sai dai wanda ka gani in aka rasa waɗannan ad-daruriyatul khams ɗin to duk gwamnatin da ta kasa wannan to ba gwamnati ba ne abu na farko shine addini shine addini dole ne haƙƙin kowane gwamnati ne ta kiyaye mu al'umma addininsu mu musulmi a kiyaye mu daga miyagun aƙidu duk gwamnatin da ta bar shi'anci tana fataka tana kewaya da ta ga dama wannan gwamnatin ta ha'inci al'umma musulmi ta ci amana ina faɗi ina ƙara faɗi
ba siyasa muke yi ba mun yaba mu gwamnatin Malam Nasir Irfa'i alkhairin Allah ya je gare shi yayi abin da zai iya yi yayi abin da zai iya yi gurin kwato mana yancin mu da martaban mu a gurin arna da gurin yan shi'a yanzu ya rage ga gwamnatocin baya ko dai su bari kafirci ya miƙe kafa musulmi mu koma cikin kaskanci da walakancin da muka fito ko kuma su dau mataki ko kuma al'umma ta zauna cikin kyautatan aqida ko kuma su bari shi anci ya miƙe kafa al'umman mu ai taraba su da imani da sunan musulunci ya rage nasu amma gobe kiyama akwai hisabi tsakankanin mu da gwamnatocin mu abu nabi da ya wajaba kowace gwamnati ta kiyaye mu al'umma shine rayuka dole ne kowace gwamnati ta tabbatar da ta tsare rayukan al'umma ba a zubar da jini ba a mai da mutane bayi irin matsalan tsaron da muke ciki wanda gwamnatin mu ta kasa gwamnatin mu ta kasa tsare al'umma ba ka da wani aminci akan wai gwamnati ta ƙara tsari ka da za ta tsari ka wanda ya kamata su dau mataki su dauki matakin tsaron jami'an tsaron mu na daga sojoji da yan sanda da civil defense da sauransu ba a ba su kayan aiki ba kuma da gangar amma wallahi suna da zuciyan aiki suna da nufin taimakon al'umman su sun sadaukar da rayuwar su dan al'umman su to amma kuma an tauye su da haka gwamnatocin mu akwai hisabi akan mu tsakankanin mu da ko ranar tashin alkiyama duk wanda aka zubar da jinin shi ko aka tozata rayuwarsa wallahi sai kun yi bayani a gaban Allah kuma bin ya ji ba Allah ya isa muna fadi da babban murya abu na uku shine tsara dukiya dukiyar daidai kun mu kowace gwamnati dole ne ta tsare maka dukiyar ka dole ne kuma a tsare dukiyar al'umma dukiyar gwamnati amma dubi irin bannan da ake yi a gwamnatin sai a ciri kuɗi su nunu kawai sai a siyo ma shugaban kasa jirgi da jirgin sama da jirgin ruwa ga mutane suna kwana ba su ci ba suna mutuwa da yunwa mutanen da ke mutuwa da yunwa Allah kadai san iyakansu mutanen da ke kwana su tashi ba su ci ba Allah kadai san iyakansu to kai ko dukiyanka wannan ai ba a ma san da kai ba ba wanda yake da aminci a banki ma ka sa kuɗin an kirkiro cire haraji na ƙarya ai ta zaluncinka ana tatake ka ga kuma wannan ja'ira wannan azzaliman doka da aka kirkiro da nufin a cutar da al'umman musulmi musamman na arewacin nace Najeriya al'umman musulmi saboda arewacin Najeriya musulmi sun fi yawa a daidai lokacin da yake mai girma shugaban kasa kashi 62 daga arewacin Najeriya ya same ta in jihar shi ma ba su zabe shi ba waɗanda suka zaɓi wannan gwamnatin waɗanda suka yi zaɓen wallahi kafin su yi zaɓen nan sai da suka cire ƙabilanci suka cire ɓangaranci suka kalli kawai waɗanda suka yi zaɓen galibinsu akan kawai wannan musulmi ne suka zaɓe shi sai ga shi ya ci amanin al'umman musulmi ya ci amanin waɗanda suka zaɓe shi duk dokan da zai fito da ita wanda za ta ƙuntata mu al'umman ƙasa ne wannan wani irin gwamnati ne ta yaya za a ce bari a kashe ka dan ɗanka gobe ya rayu wani gwamnati ne take irin wannan in bai ba a Najeriya ba in ƙasa su yi ta kuka ba addini ɗaya ba ba yanki ɗaya ba in ƙasa su yi ta kuka amma shugaban ƙasa ya rufe idon shi rufe kunnin shi bai sani bai ji bai gani sun mun bukum umum wannan wani irin shugabanci ne haka dan haka wallahi shugabanni duk wanda ya tsananta ma al'umma to ko mun yi addu'a ko ba mu yi addu'a ba manzon Allah ce duk wanda ka bashi mulki ya Allah a cikin al'umma ta ya tsananta musu ya Allah ka tsananta mishi ko da ba mu yi wannan addu'an ba addu'an manzon Allah ta riga ta gabata abinda zaka ce ga gare ka ga kuɗi a ƙasa kamun ya kashe kanshi kamun ya cinye kansa arziki Allah ya bamu amma muna cikin wahala da kakani kayi kullun sai dai ai taraka turawa IMF World Bank ai taraka su suna kawo mana miyagun dokoki da ka'idoji da kudurce wanda za su jeba mu cikin tashin hankali da kakani kayi ya Allah wanda ya tsananta mana Allah ka tsananta masa kuma ya Allah ka isar mana daga sharrin duk wani masharanci cikin shugabanni abu na hudu dole ne kowanne gwamnati kowace gwamnati ta tsare hankali da rayukan ƴan ƙasa kar a rika bude gurare na shaye-shaye dole a dake ne mun yi magana akan shaye-shaye cikin wadansu kudubobi a can bayan in ba ku manta ba sai aka yi wani ba magabe miyau sai aka ce wiwi shinta haramun ne kaza ma haramun ne amma giya ka kunkuda ibinka ba haram bane akwai bankauran da yake wannan jama'a musulmi giya wai halas ne a Najeriya amma wiwi ne haram taba ma halas ne duk ba su ne kayayyakin mayan ba duk wanda ka ga yana shaye-shaye daga taba yake farawa sai ya samu promotion zuwa wiwi daga nan kuma sai abin da Allah ya so to haƙƙin gwamnati ne ta tsara wannan sai a je a kera kayayyakin sa maye daga kudancin kasar nan sai a kawo mana arewacin Najeriya ko ne kuke tutiyar musulunci ko to bari musulmin naku da yawan naku da ya zama na yuyu ba ku da wani amfani da mazanmu da matanmu da matan aure da ƴan mata su koma tafarkin shaye-shaye mai shaye-shaye ne ake kulla da shi ba a kulla komai da shi ba a kulla komai da dan shaye-shaye jama'a to haƙƙin gwamnatin gwamnatin da ta kasa tsare mana wannan Allah ya isa tsakaninmu da ita kowannan gwamnatin ko dan gidanmu ne ko dan gidanku haka nan kuma dole ne gwamnati ta tsare tsatsauna al'umma a rufe kofan zinace-zinace yanzu ga yanayin wahalhalun da ake ciki zinace-zinace ya yawa yanzu ba matashin da ke fatan yayi aure ya samu yaya da yawa auren ma ya gagara auren ma ya gagara wani dan uwa jiya yana gaya mun wasu matasa sun cincirundo suna cewa ka je kai aure a yi famfas kawai ya ishe ka kuma gaskiya ne ka samu malamin da yake wa'azi akan cewa manzon Allah ce ta naka huta nasalu yanzu wannan malamin da kira alhajiya duk haƙin gwamnati ne abin da yake shi kuma zai sauƙaƙa rayuwa ya bude kofar natsuwa da walwala ya cire kunci da wahala irin su samun abinci cikin sauki yanzu ku ga mu wanda ke samun abinci cikin sauki irin su samun ingantaccen ruwan sha irin su samun abin nan asibitoci hanyoyi a samar da sana'o'i a inganta kamfanoni duk ga nan arewa ba ku da komai duk kamfanonin suna Lagos wannan wani irin kabilanci ne haka duk suna Lagos a samar da wutar lantarki to wutar lantarkin ma da za ku dan samu wani na niƙa wani na walda wani na kaza an yi wata nawa a cikin satuttuka an samu wuta sau nawa duk wannan cikin zaluncin shugabanni ne kuma wallahi akwai hisabi tsakankanin ku da su gobe kiyama in an samu irin wannan akwai at-tahsiniyat abu na uku kenan duk abin da ke da alaka da gyara dabi'a da gyara yanayin zamantakewa duk haƙin gwamnati ne ai adalci gurin rabin arzikin ƙasa gurin daukan aiki gurin raba makamai ai adalci a yaƙi corruption cin hanci da rashawa a yaƙi satan jarabawa a yaƙi rashin mutunci da rashin tarbiyya a cusa kishin ƙasa a cikin zukata duk gwamnatin da ta kasa samar da waɗannan abubuwa guda uku ad-daruriyat al-hajiyat at-tahsiniyat to wannan gwamnati rusasshiya ce kawai bisharar da za mu yi musu haƙƙin talakawanta da ke wuyanta za su kwata ranar tashin alkiyama da haka mu abinda muke cewa shine shugabanni in kun ga dama ku ji tsoron Allah in kun ga dama kada ku ji tsoron Allah galibin ku kuna tafiya a rizab ne wanda ya wuce shekara 50 ai a rizab yake tafiya komai na iya faruwa kowane lokaci wani ma kai shekara 60 wani ma 70 wanda ya kai shekara 70 mene zai sa rai ka tafi arzab kake tafiya kuma wallahi inna batsha rabbika la shadid kamun Allah Allah yana nan a madakata in ka isa ka hana maka kanka ciwo ballantana mutuwa kuma mu je gobe kiyama ka dauko hakokan mutum miliyan 250 mu ga yadda mutum zai kwace shi a gaban Allah. Wannan addu'a ina fatan kowane musulmi ya haddace ta kuma ya rika karanta ta da manufa. Babban dalilin da yasa nake bada shawaran kowa ya rika karanta ta da manufa, ina son ne in cire mana tutiyan da daidaikun mu ke yi. Idan zalunci yayi yawa sai su ce Allah ya kai mu 2027, dukka daina wannan tutiyan 2027 bai hukunta komai, al'amura suna hannun Allah. Kana iya aje 2027 din a ce to zabe ne, eh to an yi zaben kuma na ci, sai me? Kuma ba a yi zaben ba misali, sai me ne ya faru? Ba abin da zaka iya yi. Da haka ba ka daina wani kaɗi firin 2027, waɗansu sai ta gaya maka ai kana da makami a hannunka, ai shi ne wannan kati naka, sababi ne kawai. Mai dama Allah da al'amari, nemi taimakon Allah, mi ta'addu'a wala tusallitu alaina man la yarhamuna. Duk shugaban da bashi da rahama, bashi da tausayi, bashi da jin kai, ya Allah kada ka shugabantar da shi akan mu. Allah ka bamu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya, marasa lafiya daga cikin musulmi Allah kai mana gudunmuwar lafiya, masu lafiya kuma Allah ka kara mana lafiya. Allah ka sa lafiya ta amfane mu duniya da lahira. Ya Allah waɗanda suka mutu Allah ka gafarta musu, Allah ka kyautata makwancin su. Mu da muke halin rayuwa Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshi. Allah ka sa aljanna makomin mu gabaki daya. Shugabannin mu Allah ka kama hannayen su zuwa ga daidai, Allah ka dora su akan daidai, Allah ka hana su zalunci, Allah ka hana su san kai da san rai da babakire, Allah ka hana su san kai da san rai da babakire. Ya Allah, ya Allah mu kuma ka azurta mu da yin musu da'a a tafarkin sunna. Allah ka bamu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya. Allah ka daukake mana dukkan musiba da dukkan bala'i da tashin hankali, Allah ka daukake mana. Allah ka ciyar da mu daga yunwa, ka amintar da mu daga tsoro. Ya Allah ka bamu mai kyau a duniya, ka bamu mai kyau ranar tashin alkiyama. A ranar tashin alkiyama ka tada mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa sallallahu baraka ala nabiyil karim. Fa illa anta astaghfiruka wa atubu.